نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو لهدي شاشدا هو أشرين دشدا قوات رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دشكرا دبو إيدا تريه دودا أربعين دا بقوي وان دي 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 دا شابير ga watan uku shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 26, kuma majalisi na ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin darussan mu na wannan shekara na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul Baqara, mun tsaya akan aya ta 112 ko za mu tashi akan aya ta 113. Har yanzu dai za mu sake maimaitawa akan aya ta 112 kafin aya ta 113 sai mu dora akai. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Na'am, wannan aya mun ji kadan daga cikin abubuwan da ta kunsa a cikin darasin da ya gabata, cewa duk wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar da'a da biyayya ga Allah, kuma ya kyautata aiki, ya yi ihsani a wurin aiki, falahu ajruhu inda rabbihi, to wannan sakamakon shi yana wurin Ubangijinshi. Allah ya aje mai zai je ya samu abin shi. Wala khawfun alaihim, duk wanda suka sifanci da wannan sifar kuma ba su da wani abin tsoro da suke jin tsoro a gaba. Wala hum yahzanun, kuma ba su da wani abu da zai sa musu damuwa da baƙin ciki a baya da za su bari. Wannan ayar tana da daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa. A can Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar Allah ya yi magana akan sifar wanda ya cancanci ya zama ɗan aljanna, saɓanin waccan da'awar da Yahudawa suke yi da Nasara ta cewa su ne za su shiga aljanna, sai aka ba da sifa. To shi ya sa a nan Allah ya tabbatar mana cewa ba a shiga aljanna sai da addini, sannan kuma babu wanda ya fi kyakkyawan addini. Duk wanda zai yi da'awar addini, to babu addinin da ya fi kyau fiye da wanda yake aslama wajhahu lillah, ya miƙa wuya ga Allah, addinin yake yi na gaske, ba wai abin da ya ga dama yake zaɓa ya yi a addinin ba, abin da kuma bai mai ya bari ba. To babu mafi kyan addini a cikin al'umma gaba ɗaya fiye da wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah, sannan wa huwa muhsinun, ya kyautata aiki, ya yi aiki kamar yadda Allah ya ce, sannan kuma ya yi aiki don Allah da neman yarda Allah. daga wannan ayar ta zo ta sake tabbatar mana da wannan sifar na cewa babu wanda zai yi da'awar addini fiye da wanda ya tsaya akan waɗannan sifofin su ne sifar mai addini na ƙarshe sannan a ciki sai Allah ya ƙara a waccan wannan ayar da cewa wattaba'a millata ibrahima hanifa sannan mutum ya bi hanyar annabi ibrahim miƙaƙƙiyar hanya wanda ta kunshi kauce ma duk wani abu na shirka da kuma tsayuwa akan tauhidin Allah da haka hanyar annabi ibrahim ita ma ta kunshi aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun shi yasa sai Allah ya hada wannan sifofin guda biyu da cewa kuma mutum ya bi hanyar annabi ibrahim wata hanya ce ta annabi ibrahim ita ce miƙa wuya ga Allah shi yasa Allah ya faɗa mana iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin halittu na miƙa wuya ga Allah shine mimman aslama wajhahu lillah da haka Allah ya ambata annabi ibrahim saboda shine jagoran masu miƙa wuya ga Allah shine wanda in Allah ya ce ayi ko zuciyar shi tana so ko ba ta so ko ta yi mai daɗi ko ba ta yi mai daɗi ba kai tsaye yake miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah kamar yadda ya gabata a baya a misalin da ya wuce yadda Allah ya umarce shi da ya yanka ɗa kuma ya kamo ɗan ya danne zai yanka sai da ya miƙa wuya aslama wajhahu lillahi Allah ya ce falamma aslama watallahu liljabin da shi da ɗan gaba ɗaya kowa ya miƙa wuya ga Allah kawai azartar da hukuncin Allah sai Allah ya ce wa fadainahu bidhibhin azim sai muka fanshi ɗan da wani abin yanka mai girma muka kawo abin da za a fanshe shi da shi inda bai yi wannan miƙa wuyar ba ya tafi akan zai yi aikin ɗari bisa ɗari da ya saba ma Allah da kuma Allah ba zai bar shi ba da kuma wannan hukuncin ba a ɗauke mai shi ba yana nan akan saba ma Allah amma da Allah ya ga zuciyar shi ya ga miƙa wuya ga Allah sai Allah ya soke wannan hukuncin sai ya canza mai da hukuncin da yake so wanda zai yi daɗi da ran shi sama da wannan hukuncin da aka ɗora mai na ya yanka abin da yake so ya shekara da shekaru har ya tsufa ba shi da ɗa yana addu'a yana roƙon Allah Allah ka bani ɗa Allah ka azurta ni da ɗa bayan ya gama zama dattijo lokacin da aka yi mai bishara da ɗa ɗin matar shi kanta abinda take faɗa kenan cewa yaya za mu samu ɗa bayan mun kai wannan matakin ba na haihuwa ga mijina ya tsufa amma Allah ya ba shi ɗa a haka saboda Allah yana so ya gwada shi ya miƙa wuya aslama wajhahu lillah ko kuwa a'a Allah ya ce ya ɗauko ɗan ya yanka shi kuma ya ɗauko ɗin ya sa wuƙa ya danne shi ya ɗora wuƙa zai yanka ɗin sannan Allah ya dakatar da shi da wannan shine miƙa wuya ga Allah aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun sannan a wurin aikin ya zama akwai ihsani kyautata aiki duk wani aiki da za ka yi in za ka bauta ma Allah ka tsaya ka yi iyakar iyawarka a bautar Allah in za ka yi aikin Allah ka tsaya ka yi aiki iyakar iyawarka ka kyautata shi kada ya zamanto abinda za ka yi na Allah shi ne mara kyau abinda za ka yi kuma naka na rayuwa na yau da kullum shi ne mai kyau abinda za ka bayar don Allah na sadaka shi ne mara kyau wanda ba a so abinda za ka yi kuma naka shi ne mai kyau to kada wannan babu ihsani a cikin wannan aikin wa huwa muhsinun shine ka kyautata aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhibha wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurihda bihatahu manzo Allah yace Allah ya wajabta yin ihsani kyautatawa akan komai duk abinda zaka yi ka tsaya ka kyautata abin ka yi mai kyau kada ka yi abin da yake mara kyau a komai zaka aikata manzo Allah yace ko kisa za ku yi ku kyautata kisan kada ku yi kisa mara kyau ko dabba za ku yanka manzo Allah ya ce ku wasa wuka da kyau ta yanda in za ku yanka ta cikin sauki ba ku dinga tirza wuka a wuyanta sai ta wahala ba sannan idan za ku yanka ta din ma manzo Allah ya ce ku kwantar da dabba ku yi ahuci a tsanake babu maka ta da ƙasa babu wahalar da ita ku kyautata aikin to wannan duk abin da za ku yi manzo Allah ya ce Allah ya wajabta kyautatawa ballantana sana'arka kana aiki kana sana'a ka tsaya kai iyakar iyawarka wurin kyautata aikinka duk wanda ya ga kai mai aiki ya san cewa wannan ya iya kyautata aiki shine katabal ihsana ala kulli shay haka aiki idan aiki ne aka dauke ka za ka yi aiki duk wanda ya ga aikin ka ya san cewa kana iya kyautata aiki to wane yana kyautata aiki ya shiga cikin wa huwa muhsinun yana da ihsani a cikin ayyukan shi gaba daya idan karantarwa ce za ka yi kai ihsani a wurin karantarwa an dauke ka karantarwa ka ba karantarwa haƙƙin ta kai ihsani ka kyautata kai abinda yake ya kamata a yi wurin fahimtar da wanda kake so ka fahimtar duka wannan yana cikin aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun kai ihsani a komai kowane irin aiki ne aka dauke ka in shara ne in aiki ne na hannu na sana'a ka kyautata aiki kai aiki mai kyau bayan ka miƙa wuya zuwa ga Allah ga kuma wa huwa muhsinun kai ihsani a ibada kai ihsani a mu'amalarka da mutane kai ihsani a sana'arka da kake yi da neman kudinka da kake yi to wannan shine haƙiƙanin musulmi na gaske shine haƙiƙanin musulmi na haƙiƙa shi yasa duk abin da ya saba ma ihsani a cikin komai ake kautar da shi daga addini da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ya shiga kasuwa yana duba wani da ya tara tarin abinci da ya tsoma hannun shi a cikin abincin ya ji kasan a jike yake manzo Allah yace ma haza ya sahibu ta'am me ya kuma wannan ya alhushi kuma sama a jike sama a bushe kasa a jike yace ai ya rasulullahi wallahi ruwa ne ruwan sama ne ya taba manzo Allah yace me yasa baka fito da wanda ruwan saman ya taba ba ka sa shi yanda kowa zai gani manzo Allah yace man zashana fa laysa minna duk wanda ya ha'ince mu baya cikin mu bai kyau duk wanda bai kyautata aiki ba to baya tare da mu daga musulmin gaske kyautata aiki yake yi a komai duk abinda zai yana tsayawa ya ga ya kyautata abinda zai yi saboda ya cika waɗannan sifofin guda biyu na shiga aljanna aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun sai zama waccan da awar da yahudawa suka yi sun saba mata a aikace ba su miƙa wuya ga Allah ba saboda mun ga yadda annabawa suke fama da su a ce su yi suke a ce su saurara a ce sami'na wa asaina to kaga nan ba su zama cikin bala man aslama wajhahu lillahi ba sifa ɗaya ta ƴan aljanna ta faɗa a kansu sannan wa huwa muhsinun kyautata aiki shi ma mun ga yadda suke ma Allah ha'inci a cikin littafin Allah wanda zai yi ha'inci a littafin Allah a ne ba zai yi ha'inci ba wanda zai zo ya canza littafin Allah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi sannan yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila wani akwai kyautatawa a cikin wannan aikin babu kyautatawa a ciki da aka sun rasa sharuɗan aljanna gaba ɗaya da aka lissafa a nan idan waccan da awad da suka yi Allah ya ƙaryata mana ita na cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara saboda ga sifar aljannar Allah ya kawo sannan kuma ba su iya ɗaukan ko ɗaya daga cikin sifofin guda biyu kowacce sun saba mata to haka a cikin wannan al'ummar duk wanda ya yi da'awar aljanna duk wanda ya yi da'awar su ne 'yan aljanna to za a hukunta shi da wannan sifa za a ga ya miƙa wuyan shi ga Allah yake ya yake bin dokokin Allah ko ya kai matakin da ma shi yanzu ya ba ya kai hakika ne ma bai da shari'a akan shi ina aslama wajahu lillahi yake ya fice daga ciki tintini yanzu bai mi kauya ga Allah ba Allah ya ce ai sallah ya ce shi ya kai hakika ba zai yi ba Allah ya ce kada ai shaye-shaye kada a sha giya shi ya ce ya kai hakika zai sha giya to kaga aslama wajahu lillahi ta riga ta sauka akan shi me ya rage sai a ga wa huwa muhsinun a aikin shi akwai ihsani baya ibadar ma balle a san a ibadar akwai ihsani a mu'amalar shi da mutane akwai ihsani a ayyukan shi da sana'o'in shi da na yau da kullun akwai ihsani duk wanda ya bijire ma Allah bai miƙa wuya ga Allah ba to ba za a sami ihsani a cikin ayyukan shi ba ba zai yiwu ya zama mai ihsani kuma ya bijire ma dokokin Allah ba to sai ya zama babu wanda zai iya ɗaukan wannan sifar ta cewa ya cancanta ya zama cikin 'yan aljanna sai wanda ya haɗa waɗannan sifofin gaba ɗaya bin Allah sau da ƙafa sannan kuma kyautata al'amura gaba ɗaya na rayuwa da ihsani a ciki sannan da ihsani ga bayin Allah bayan ihsani na aiki da ibada da sana'a da komai ƙoƙarin ihsani ga bayin Allah kana kyautata musu wannan shine ɗabi'a ta wanda ya sifantu da sifa ta 'yan aljanna duk wanda ya wata da'awa wadda ba wannan ba ta saba ma wannan sifar sai a faɗa mai kamar yadda Allah ya faɗa ma Yahudawa da Nasara tilka amaniyuhum wannan burinku ne kawai kuke yi amma babu haƙiƙa babu kuma tabbatar sifar da Allah maɗaukacin sarki ya bayar da haka wannan ayar tana tabbatar mana da cewa ba a samun aljanna sai da aiki ba da awar baki take kai mutum zuwa ga aljanna ba kuma duk wanda ya yi da'awa ta wani matsayi mai girma matuƙar aikin shi bai tabbatar da wannan da'awar ba to ya yi kamanceceniya da Yahudawa da Nasara duk wanda ya yi da'awar su ne masoya Allah duk wanda ya yi da'awar su ne masoya annabi duk wanda ya yi da'awar su ne 'yan aljanna kuma aka duba aikin shi aka ga aikin shi bai daidai da wannan ba to wannan ya yi kamanceceniya da Yahudawa da Nasara su ne suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara kuma aka ba da sifa aka ga sifar ba ta yi daidai da aikinsu ba da haka ko a cikin al'ummar manzon Allah mutum ya yi da'awa aka kalli aikin shi aka ga ya saba to sai a ce wannan ba Yahude ne ko ba Nasare ma'ana ya yi koyi da Yahudawa ya yi koyi da Nasara waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya hana mu mu yi koyi da su a tabbatacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
نعم في الله مدعوك تنسركية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب بايان آية تقباتا الله يكاو من يهودا ودى نصارى يحدى سؤوتا kalma da suka yi tarayya a ciki su duka wata kalma sai suka yi tarayya su duka kowanne yana cewa su ne 'yan aljanna wa qalatil yahudu wan nasara wa qalatil yahudu wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudawa suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba nasari wannan kalma sai wadda suka haɗu a kanta su biyu kowanne yana da awar ma kanshi wannan kalmar to anan sai munasaba ta sa sai Allah kuma ya kawo inda suka rabu a can suna da awar kalma ɗaya anan kuma aka raba sun raba gari tsakanin Yahudawa da kuma Nasara, saboda kada waccan kalmar da aka faɗa a baya ta sa mutum ya ɗauka cewa ai wasu al'umma ne wanda a haɗe suke ba sa rabuwa, ƴan uwan juna ne, saboda gashi kowanne a cikinsu yana cewa shi kaɗai ne ɗan aljanna. To saboda a kawar da wannan wahamin, sai Allah ya ce wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay, Yahudawa suna cewa Nasara ba komai bane su, ba akan komai suke ba, bana suna aikin banza ne. Wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay, su ma Nasara suna cewa Yahudawa ba akan komai suke ba, bana ba sa kan wani abu na gaskiya ingantacce wanda za a iya ɗaukan shi a matsayin addini. Ma'ana waɗancan sun kora addinin waɗancan, waɗancan ma sun kora addinin waɗancan. Yahudawa ba su yadda da addinin Nasara ba, Nasara ma ba su yadda da addinin Yahudawa ba. Abinda ya sa Yahudawa ba su yadda da addinin Nasara ba, saboda addinin Nasara ya gini ne akan annabtar annabi Isa alaihi salam. Su kuma Yahudawa ba ma su yadda da annabtar annabi Isa ba, bal ma suna zagin shi, suna aibanta shi da mummunar magana wadda su kansu Nasaran ba su da amsar da za su iya bayarwa akan wannan sukar da suke yi ma annabi Isa, sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wahayin Alƙur'ani aka yi bayani filla-filla dangane da annabi Isa alaihi salam. Sannan su ma kansu suka gane wane ne annabi Isa. Amma wurin Yahudawa suna sukan shi da cewa an haife shi babu uba, don haka zina aka yi aka haife shi, shi ne mummunar kalmar da suke jefawa akan annabi Isa alaihi salam. Kuma wannan kalma ce wadda su kuma Nasaran ba za su iya kare ta ba, ba su da wani dalili da za su iya karewa cewa ga abin da ya faru aka haife shi. Amma da Allah ya aiko manzon Allah sai aka zo aka warware bayanin filla-filla, aka samar da aka yi bayanin yadda aka samar da annabi Isa alaihi salam. To a can su suna inkari, suna sukar shi, suna aibanta shi, suna aibanta mahaifiyar shi. Shi yasa farkon lokacin da ta zo da shi zuwa ga Bani Isra'il, abinda suka fara tuhumarta da shi kenan, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, yake ƴar uwar Harun mahaifinki ba mutumin banza bane, ya za ki zo da ɗa ki haihu baki aure ba, alhalin mahaifinki ba mutumin banza ba, wa ma kanat ummuki baghiya, mahaifiyarki ba karuwa ba, balle a ce gado kika yi kuma ki zo da ɗa. Da wannan kalmar suka fuskance ta, ana tuhumar zina, tuhumar ɗan da ta zo da shi a matsayin ɗan zina, don haka suka ƙi imani da annabtar annabi Isa alaihi salam. Da haka Yahudawa suka kasu gida biyu Bani Isra'il, waɗansu suka yi imani da annabi Isa saboda ganin irin mu'jizoji da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, wanda suke tabbatar da cewa lallai wannan annabi ne, suka yi imani da shi. Waɗansu kuma suka tsaya a kan wancan ra'ayin, suka butulce, suka kafirce mishi. Da haka Allah ya ce fa amana ta'ifatun min bani Isra'ila wa kafara ta'ifa, sai wani ɓangare daga cikin bani Isra'ila suka yi imani da annabi Isa, wani ɓangare kuma suka kafirce mishi. Da haka kafirce wanda suka yi, sai suke ganin duk wanda ya bi shi, to wannan ya bi aikin banza. Da haka suke cewa laysatin Nasara ala shay, Nasara ba akan komai suke ba, addininsu ba komai bane, abinda suke tafiya a kai ba komai bane. Su kuma Nasara su ma suka ce laysatil yahudu ala shay, Yahudawa ba akan komai suke ba. Me yasa? Saboda Allah ya aiko annabi, kuma annabin nan a cikin at-taura an tabbatar da shi kuma abinda ya zo da shi na injila ciko ne ga abinda yake a taura amma kuma suka kafirce ma wannan annabin suka kibi daga wannan kafircewa ya kasance laysatil yahudu ala shay yahudawa su ma ba akan komai suke ba saboda imaninsu ya rushe sun kafirce ma annabi daga cikin annabawan Allah duk wanda ya kafirce ma annabi daya kuwa daga cikin annabawan Allah to ya kafirce ma dukkanin annabawa shi yasa Allah yake tabbatarwa a cikin alqur'ani yace kazzabat adulil mursalin kazzabat samudul mursalin adawa sun ƙaryata manzanni gaba daya samudawa sun ƙaryata manzanni gaba daya me yasa manzo daya suka ƙaryata wanda aka aiko musu amma ƙaryata wannan manzo din daidai yake da ƙaryata dukkanin manzanni gaba daya daga wannan hukuncin nasara suka yi ma yahudawa da cewa laysatil yahudu ala shay yahudawa ba akan komai suke ba amma dukkan su gaba dayan da yahudawan da nasara kowa ya san inda matsalar shi take kowa ya san inda ƙaryar shi take a ciki daga kowanne yana ganin wancan kafiri ne ya kafirce ma Allah wancan ma yana ganin wancan ne ya kafirce ma Allah bana dukkan su ba wanda ya yadda da imanin wani ba wanda ya yadda da addinin wani shine laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay daka a wannan ayar Allah ya nuna mana irin yadda suke tufka da warwara a tsakanin su yadda suke iyayya da adawa da take tsakanin yahudawa da kuma nasara tun a wancan lokacin daka a haka suka taso tun daga lokacin da aka samar da nasara kuma akwai yahudawa to a haka suka taso kowanne yana jin iyayya da adawa akan dan uwan shi kari na biyu kuma na adawa tsakanin yahudawa da nasara shine mummunan i'tiqadin da nasara suke da shi mummunar aqidar da suke da ita na cewa an kashe annabi Isa waye ya kashe annabi Isa a wurin su yahudawa ne suka kashe annabi Isa daka wanda za a aiko maka annabi kuma ya kashe annabin naka akwai lokacin da zaka iya samu ya zama ka kaunace shi a cikin addinin ka ba zai taba yiwuwa ba duk ba nasaran da yake da aqidar an kashe annabi Isa kuma yana da aqidar yahudawa ne suka kashe annabi Isa to ta yaya zai iya yiwuwa kuma a samu haɗin kai da zaman lafiya tsakanin ba yahude da nasara ba zai taba yiwuwa ba da haka dukkan su kowa yana tafiya akan cewa laysatil yahudu ala shay wa qalatil nasara wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay kowanne yana jifan dan uwan shi da cewa ba komai bane shi yasa a tun a can a baya duk lokacin da wasu suka samu daula a cikin su idan yahudawa suka samu daula to su ne za su kama nasara su kama kiristoci su azabtar da su iyakar azabtarwa in ka bi tarihi za ka ga duk inda suka samu ƙarfi to nasara su ne abin harinsu yana daga cikin abubuwa na kusa-kusa da Allah ya kawo mana shine qissatu ashabul ukhdud su ne nasara na wannan lokacin da yanda waɗannan sarakunan na yahudawa suka rinka azabtar da su innal ladina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul harim wuta aka rura kawai aka tara su kowa ya rinka zuwa da kanshi yana fadawa cikin wutar ana kona su haka yahudawa suke musu karkawan zamani to haka kuma duk lokacin da su kuma suka samu ƙarfi akan yahudawa to su ma haka suke azabtar da yahudawa lokacin da suka samu ƙarfi a baitul maqdis suka kama baitul maqdis kiristoci haka suka rinka kama yahudawa ana tara su a wurin bautar su ana kona su gaba daya haka suka rinka azabtar da su to haka duka ba wanda yake samun dama akan dan uwan shi lokacin da mulkin coci yake da ƙarfi a kasashen turai haka aka rinka sa waɗannan mahakim din ana kamo yahudawa ana kona su ana azabtar da su to haka suwa da sun samu dama akan waɗancan yasa cewa laysatil wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay ba wai fadan baki bane kawai yake tsayawa a aikata ma suna tabbaka wannan in sun samu dama akan junan su shine abin da ya ci gaba da faruwa na azabtar da juna da kokarin cewa sai an dauki fansa akan juna Nasara suna kokarin sai sun dauki fansar jinin Jesus akan Yahudawa. Su kuma suna kokarin sai sun kawar da su kafirai ne sun zo da addinin da ya saba ma addinin da Attaura ta tabbatar da shi. To a haka suke rayuwa. Tsawon lokaci, tsawon tarihi. Ba samu daidaituwa tsakanin Yahudawa da Nasara ba sai a baya-baya. A baya-baya ne aka fara samun daidaituwa bayan an fara samun ƴan da'awatul Islam masu da'awar canji da gyara a cikin harkar addinin Kiristanci. Suka fara da'awar wannan cewa sai an canza tsari. Sai an maida addini mutane kowa ya rinka fahimtar addini ba wasu kawai su zauna sai su ne za su rinka fito ma mutane da abin da za su bauta ma Allah da shi ba. Aka samu wannan canjin mai ƙarfi a ƙasashen Turai a lokacin. To wannan canjin da aka samu shine yasa suka fara ɗaukan abin da ya shafi Attaura da Injila suna mu'amala da ita. Har aka iya shigar da aƙidar akwai wasu mabade na Yahudawa muhimmai guda uku wanda suka yi ƙoƙarin shigar da shi zuwa ga Kiristoci na wancan lokacin wanda suka yarda da wannan aƙidar. Aƙidar ita ce a tabbatar da cewa Yahudawa su ne sha'abullahil muhtar su ne zaɓaɓɓun Allah a bayan ƙasa. Tabbatar da wannan aƙidar a cikin al'ummar Nasara da suka yi imani da Attaura da Injila. To wannan abin ya samu shiga sannan aka samu tabbatar da aƙida ta biyu shine al-misaqul ibrahimi cewa alƙawarin Allah da ya yi da annabi Ibrahim cewa baitul maqdis garin Yahudawa ne. Aka iya tabbatar da wannan aƙidar a cikin Kiristoci suka yarda da ita. Sannan sai aƙida ta uku shine dawowar annabi Isa. Tana da alaƙa ne da samar da ƙasar Yahudawa ta Baitul Maqdis. Da aka samar da ƙasar Yahudawa ta Baitul Maqdis, to wannan shine babbar hanya ta dawowar annabi Isa. Wannan abubuwan guda uku su ne suka yi tasiri a waɗannan Kiristocin da suke yankin Turai, suka gamsu da wannan aƙidar, suka tsayu kuma wurin ganin cewa an samar da ƙasar Yahudawa. Ta yadda samar da ƙasar Yahudawan zai taimaka wurin dawowar annabi Isa. Domin sun tabbatar a cikin aƙidar su cewa annabi Isa zai dawo ne a wannan yankin. Kuma zai sauka abinda suke ce mai haikalu Suleiman. Akwai haikal wanda suke ƙoƙarin cewa yanzu sai sun gina shi a Baitul Maqdis. Wanda shi ne haikalu Suleiman wanda suke cewa an tabbatar musu a kai ta wannan kan wannan haikal ɗin ne annabi Isa zai sauko. To wanda ya sa suka koma suka tsayi wurin ganin cewa sun taimaka ma Yahudawa sun samu wannan wurin an zauna. Shine alaƙar da ta haɗa su. Amma kafin wannan alaƙar kowa yana tafiya a kan cewa ƙalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa ƙalatil nasara laysatil yahudu ala shay. To wannan maslahar ita ce ta haɗa su na tabbatar da wannan i'tiqadin. wanda suka yi tarayya a tsakanin Yahudawa da kuma su waɗannan Nasara akan wannan al'amarin. Shi yasa aka tsaya, suka tsaya tsayin daka, suka goya baya sai da aka samar da daula ta Yahudawa a 1948. Aka samar da wannan daula a lokacin ba su da yankin Kudus, kuma yankin Kudus din shine hadafinsu. Daga ƙarshe, daga baya a 1967 suka mamaye yankin Kudus din, ya shigo ƙarƙashinsu. Amma da yana yankinsu daban, yankin kuma Kudus din daban, inda suke da awar kafa haikalin Suleiman din a wurin. To wannan shine babbar mahaɗarsu da ta haɗa su, yasa ƙasashen Kiristoci na duniya manya suka tsayu akan wannan aikin, maimakon su tsayu akan abin da can iyayensu da kakanninsu suke na azabtar da Yahudawa da kashe su, sai suka canza wannan hadafin ya koma samar da wannan manufar, saboda aƙidarsu da suke da ita a wurinsu ta tabbata. Shi yasa babu wani abu da yake damun Yahudawa a duniya a harkar Falastinawa irin matsalar cewa sai an samar da daula ƙasa ta Falastin mai zaman kanta. Shi ne abinda za mu ji da yawa ƙasashe suna tsayuwa a kai, ƙasar Falastin sai ta samu. To idan ƙasar Falastin sai ta samu, kuma asalin ƙasar Falastin ɗin a wancan lokacin na baya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta raba rigimar a 1967, to yankin Kudus yana cikin ƙasar Falastin. To shi ne abinda ba sa taɓa yarda da shi, kuma babu wani abu da musulmi a duniya za su yi mafi amfani ga Falastinawa irin tabbatar da ƙasar Falastin mai zaman kanta. Ba wani abu da za a iya ma Falastinawa da ya wuce wannan, tabbatar da duniya ta yadda wannan ƙasa ce mai zaman kanta, waccan ma su je can su ma ƙasa ce mai zaman kanta. Amma ga iyakar kowace ƙasa tana da mulkinta mai zaman kanta, ba wannan zaman na tuɗe-ɗe ni ya tsakani ba. To shi ne abinda Yahudawa a duniya ba sa so, abinda ya fi musu tashin hankali. Shi yasa a duniya in ka bi tarihi na baya-bayan nan, za ka ga duk lokacin da ƙabiliyar kafa ƙasar Falastin ta tashi a duniya da ƙarfi, to sai ka ga wani babban al'amari ya faru a duniya wanda zai ɗauke hankalin mutanen duniya daga kan wannan ƙabiliyar. Duk lokacin da ƙasashen duniya suka yi taso da ƙarfinsu akan a tabbatar da daular Falastin, to ana fara wannan abin, ana cikin wannan abin, za ka ga wani babban al'amari wanda zai ɗauke hankalin duniya ya fara a cikin duniya, sai hankali ya kau daga wannan al'amari. Hatta waɗannan yaƙe-yaƙen da kake gani galibinsu suna da alaƙa da irin wannan abu. Hatta harin 11 September yana da alaƙa da daulatu Falastin. Da duk wanda yake bibiyar tarihi da abin da ya taso akan a lokacin akan wannan ƙabiliyar ta daulatu Falastin, da ƙasashe da aka samu masu yawa na Turawa da na ma wanda ba na musulmi ba suka fara sa ƙuri'a a goyon baya akan daulatu Falastin, kwatsamto wani abu sai kaga ya faɗo, wanda duniya gaba ɗaya hankalinta zai ɗauke daga kan wannan abu. Daga ƙarshe sai a sake dawowa kuma a fara daga farko. Amma babu wani al'amari mafi mahimmanci, don ka ware wasu mutane kana ba su makami su yi faɗa su yi yaƙi, wannan ba abin da zai haifar, sai raunata ƙasar. Raunata su za a rinƙa ƙara yi. Faɗan da mutanen Hamas suka yi a Gaza ci gaba ya haifar ma Gazan ko lalacewa. Yanzu ina Gazan take? Tana ina? Babu ita, sai kongaye kawai. Kamar ƙasa ce mai zaman kanta fa, da gwamnatinta mai zaman kanta, kuma ƙasa ce can kuje mai zaman kanta daban, ba ruwanmu da ku. to kawai sai ya zama duka duniya sun maida wannan abin na harkar Yahudawa da Falastinawa an maida shi harkar kawai propaganda ta kasashen duniya duk wanda yake so ya dan daga kai a cikin al'umma ko ya burge musulmi sai ya fito da wani abu akan Falastinawa kwana ɗaya biyu sai ya bace to haka kasashen duniya suke su ma haka in kasashen kafiran wanda aka bata mai rai yake da wata matsala da wata kasa sai ya nuna rashin goyen baya ga Isra'ila sai an je an yi tattauna an yi kaza sannan ya dawo to sai ya zama kadiya ce kawai ta siyasar baki ta kasashen duniya babu wani mutum hakikatan akan Falastinawa sai wanda zai tsayu akan cewa sai ta zama daula sai kasar Falastin ta zama kasa ne zaman kanta wannan shine mutum a duk wannan abin da ake yi duk wanda ba wannan ba to kawai yana fadan tatar baki ne kawai da maganar magana mara amfani za ta amfani mutanen kasar da komai ba ba ta taimake su akan komai ba taimakon shine kowace kasa ta tsaya ta dauke ta a matsayin kasa ne zaman kanta kuma a ci gaba da mu'amala da ita a matsayin kasa ne zaman kanta kuma da iyakokinta masu zaman kansu wannan shine zai iya kawar da wannan amma ba haka ba duk abinda wani zai yi sai dai kawai yayi abinda shi yake da maslaha a kai ya wuce daka dukkan su ba sa ganin juna da mutunci sai dan wata maslaha ta hada su daka an kaga Yahudawa sun hadu da Nasara za su yi wani abu to akwai wata maslaha sai mushtaraka wanda suka yi tarayya a kanta amma kowa yana da abin da yake da shi akan dan uwan shi a cikin zuciyar shi ba wai kawai kai tsaye ake yi ba daka Allah yace kadhalika wa hum yatluna alkitab da yahudin da nasara fa duk suka suna fadan wannan magana alhalin kuma suna karanta littafi ma'ana suna karanta at-taura sun san abin da yake ciki sun san menene gaskiya amma duk da haka suke irin wannan magana da haka suna da littafi suna da at-taura suna da injila ba jahilai bane ba marasa addini bane amma suke fadan ire-iren waɗannan maganganu shine Allah ya zarge su wannan zargi ne cewa kuna da ilimi kuna da littafi kuma kuke zuwa da ire-iren waɗannan maganganun waɗanda ba su da tushe ba su da asali wanda jahilai ne ya kamata su rinka yin irin waɗannan maganganun ba masu ilimi ba amma ku da iliminku wa hum yatluna alkitab alhalin da suke ciki suna karanta littafi suna karanta at-taura suna karanta injila amma kuma suke jifan junansu da irin waɗannan miyagun maganganu wayancin suna ƙaryata annabin waɗancan waɗancan suna ƙaryata annabin waɗancan wayancin suna kore littafin waɗancan waɗancan suna kore littafin suna cewa ba akan komai suke ba sai Allah ya ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihi Allah ya ce to haka su ma waɗanda ba su da ilimi ba su san komai ba kuma haka suke fada irin wannan magana da Yahudawa da Nasara suke fada su waye marasa ilimin da ake nufi waɗansu malamai suka ce waɗansu al'ummomi ne waɗanda suke kafin Yahudawa da Nasara waɗanda ba a ba su littafi ba su ne alladina la ya'lamun to su ma haka suke kallon Yahudawa da Nasara akan cewa su ma ba komai ba ne wannan sifa ce ta jahilai ko kuma masu ilimi kuka zo kuka yi kamanceceniya da su maimakon a ce su sun yi kamanceceniya da jahilai sai aka ce jahilai sun yi kamanceceniya da su kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim wanne ne zama abin zargi anan me ilimi yayi koyi da jahili ko kuwa a'a jahili mai ilimi ya yi jahilci shi ya koyi da jahilcin shi wanne ya fi muni mai ilimi ya yi jahilci jahili ya koya shi ya fi muni shine abin da aka fada musu anan ma'ana kuna da ilimi kuka zo kuka yi aikin jahilci har kuma allazina la ya'lamuna wanda ba su da ilimi su ma haka suke fada irin magana ku kamar mutum ne yazo yi magana mai hankali mai ilimi sai wannan maganar ai ta ɗan tasha ce mana ba irin ka ya kamata a ji irin wannan maganar a bakin ka ba magana ce ta waɗanda suke marasa ilimi da aka ce musu kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim haka waɗanda suke kafin su wa alladhina la ya'lamuna kai waɗanda ba su da ilimi su ma haka suke faɗan irin maganar su amma waɗansu malamai suka ce alladhina la ya'lamuna anan ana nufin kuffarul arab kafiran larabawa mushrikai mana yadda yahudawa suke cewa laysatin nasara ala shay yadda nasara suke cewa laysatil yahudu ala shay to haka su ma suke cewa manzon Allah da mabiyan shi laysu ala shay su ma ba akan komai suke ba mana idan ku masu ilimi kun faɗi irin waɗannan to dan waɗannan jahilai sun ce manzon Allah ba akan komai yake ba to ai ba abun mamaki bane ko da kuke da ilimi ma kun faɗa ballantana ƴan jahiliya wanda ba su da wani annabi ba su da wani littafi daga kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim daga kenan kaman nan zargi ne cewa da aka yi ku yahudawa da kuke faɗan wannan maganar bai kamata a ce kuma kuna faɗan irin waɗannan maganganun ba a matsayinku na masu ilimi to dan waɗancan su kuma na kafirai waɗanda suke cewa ba su da addini suna bautar gumaka to faɗar su ba ta kai munin taku faɗar da kuke yi ba akan ilimi kenan Allah ya faɗa mana kafirai suna cewa manzon Allah ba akan komai yake ba to wannan maganar tasu tana da muni amma munin ta bai kai munin maganar waɗancan waɗanda suke faɗan abin a cikin sani ba tare da jahilci ba da haka aka ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim da haka Allah ya ce wallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama Allah zai yi hukunci tsakanin su ranar alqiyama Allah zai musu hukunci za a gane wane ne akan gaskiya wane ne akan bata wane ne ba akan komai yake ba wane ne kuma akan komai yake akwai hukunci da Allah zai yi a tsakani na gaba daya wanda za a gane wane ne mai gaskiya wane ne ba akan gaskiya ba wannan kuma zai kasance ne yawmal qiyama a ranar alqiyama ranar da Allah zai tashi dukkanin halittu ya tsayar da su yawma yaqumun nasu li rabbil alamin a ranar Allah zai yi hukunci za a tabbatar da wane ne akan gaskiya wane ne kuma akan ƙarya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina amanu والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرفوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة وإنهم الدينان قبات دا يهودا و دا ما في إيماني ما بياما زن الله صلى الله عليه وسلم دا يهودا و دا بادئا و نصارى دا مجوسا و قبات إن الله يفصل بينهم الله زي حكمتي zai rarrabe tsakaninsu za a gane su wane ne waɗanda suke akan gaskiya su wane ne waɗanda suke akan bata kamar inda Allah yake cewa qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al fattahu al alim kace ubangiji zai hada mu gaba daya ranar alkiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun Allah zai tattara mu duka Allah ya ce ma manzon Allah ka faɗa musu akwai ranar da za a tara mu duka kuma yaftahu bainana bil haqq sannan Allah ya hukunci al fathu anan bi ma'ana al hukm Allah zai yi hukunci a tsakanin mu da gaskiya domin Allah ne hukunci ne kuma mai ilimi da haka akwai ranar hukunci akwai ranar da za a tantance cewa ni ne akan gaskiya ni ne akan daidai ni ne dan aljanna ni ne dan kaza akwai ranar da za a zo a yi hukunci na haƙiƙa yanda kowa zai gane matsayin shi kowa zai gane wane ne shi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Za a gane man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, za a tantance a gaban Allah rana al-qiyama, shine wallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyama fima kanu fihi yakhtalifun, a cikin abin da suka kasance suna sassabawa a kan shi. Wannan yace ni ne, wancan yace ni ne, wancan yace shi ne. To wannan sabanin da kuke yi, Allah zai zo yayi hukunci a tantance wane ne akan daidai a tsakanin dukkanin masu sabanin gaba daya, sawa'un a tsakanin masu addinai daban-daban ne ko a cikin addinin ne masu da'awa daban-daban. To akwai ranar da za a zo ayi hukunci akan duk sabanin da ake yi, a bayyana wane ne akan daidai, wane ne akan gaskiya, wane ne ya cancanta ya samu rahamar Allah, wane ne kuma ya cancanci azabar Allah subhanahu wata'ala. Shine fa Allahu yahkumu bainahum yawm al-qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun. Wannan ayar tana mana nuni akan fa'ida daga cikin fa'idoji masu daraja, shine duk wanda Allah ya bashi sani akan abu kuma ya zamanto yana saba ma Allah akan wannan sanin, to uqubar shi da kuma laifin shi ya fi muni da girma fiye da wanda bai sani ba. Domin Allah ya kawo Yahudawa da Nasara sun faɗi kalma, sannan ya kawo mushrikai sun faɗi kalma, amma Allah ya zargi Yahudawa da Nasara akan wannan kalmar da suka faɗa. Saboda me? Saboda hum yatluna alkitab, saboda su suna da littafi, suna da ilimi. Da haka duk wanda ya san abu kuma yake yi akan sani, yake saba ma Allah akan sani, to munin aikin shi ya fi muni fiye da wanda yake aikata wannan aikin akan jahilci. Sannan yana daga cikin fa'idojin da wannan ayar take ɗauke da shi, akwai faɗakarwa da kuma tsoratarwa ga muminai cewa kada ka kuskura ka tsaya a gaban Allah da wani abu da za a zarge ka a kan shi cewa kana karanta littafi amma kake kaza, an aiko maka da manzon Allah amma kai kaza, an aiko maka da Qur'ani kuma kai kaza. Irin wannan tuhumar da ake mai Yahudawa, wa hum yatluna alkitab, suna karanta littafi, to kai ma an saukar maka da littafi, an aiko maka da manzon Allah, kada ka kuskura kayi abinda za ka tsaya gaban Allah, Allah ya tuhume ka cewa wai baka karanta Qur'ani bane, wai manzon Allah bai zo maka bane. To wannan tuhumar tana da girma, tana da nauyi. Ita ce abinda mala'iku za su rinka mamaki a kofar wuta lokacin da aka zo da ƴan wuta za a shigar da su. Alam ya'tikum rusulun minkum, wai ba a turo muku manzanni bane ku? Ina manzannin duk da aka turo aka yi ta aiko manzanni, me suka yi? Mana suna mamaki, wai manzannin ko ba su zo bane dai, ake taho da ƴan wuta haka ana shigar da su wuta. To kakka yadda a yi maka irin wannan zargin, a ce manzan Allah bai zo bane, alƙur'anin bai sauka bane, ba ƙur'anin ne a garinku, ba inda ake samun ƙur'anin da za a ga a dokokin Allah a ciki, ba uzuri bane kuma za ka bayar ka ce kasuwa ta ɗauke ma hankali. Ba za a karɓi wannan uzurin ba, ba za a karɓi uzurin ofis ya ɗauke ma hankali ba, ba za a karɓi uzurin neman abinci ne ya ɗauke maka hankali ba. Za a tuhume ka alam ya'tikum rusulun minkum, manzanni ba su zo muku ba? Amsar kawai shi ne sun zo ko ba su zo ba, shi kenan. Amma me nayi, me ya shagaltar da ni? Allah ba zai karɓi wannan uzurin ba kwata-kwata. Haka ba wanda yake da uzuri Allah ya bashi shekaru ya rayu musulmi a cikin musulmi sana ce bai san Qur'ani ba, bai san dokokin Allah ba, ba ka da wani uzuri a gaban Allah, ba uzurin da za a iya karɓa a kan wannan. Da haka uzurin kawai shi ne ka aje komai ka nemi sanin Allah, ka nemi sanin addinin Allah. Shi yasa kana shiga kabari tambaya farko akan Allah da annabin Allah da addinin Allah za a tambaye ka. Ba wanda zai tambaye ka akan kasuwa ko shago ko ofis ko wani abu na rayuwa. hakan abinda za a tambaye ka shiga farko lahira baka mai da hankali a kai ba to ba kuma wani abu da zaka yi amfani ka daga ayar tana nuna mana hadarin mutum ya tsauna har a zarge shi akan abinda Allah ya riga ya sauƙaƙe mai hanyar shi sannan abu na gaba wannan ayar tana nuni akan cewa Yahudawa da Nasara suna wannan hukuncin ne ga mutane a bisa tsantsar san rai da san zuciya ba tare da wani dalili ba shi yasa aka ce hum yatluna alkitab mana ai suna karanta littafi amma kuma abinda suke faɗa ba a littafin yake ba ba littafin ne yazo da shi ba ba kuma a littafin aka faɗi wannan hukuncin ba amma kuma suka zo suna zartar da hukuncin ga mutane daka wannan hukunci ne na tsantsar rai da san zuciya shi yasa sai aka kamanta su da kazalika qala alladina la ya'lamuna suna fadan irin abin da jahilai suke fada me jahilai suna fadan abu da me da tsabar san rai da ganin dama ba wani ilimi da za a ce da shi aka dogara daka yadda jahilai suke fada da san rai da san zuciya haka su ma yanzu yahudawa da nasara suke fadan waɗannan hukunce-hukuncen da san rai da san zuciya ba tare da dalili da hukunci daga Allah ba shi yasa a tanda suka fada Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in da gaske kuke ku kawo dalili idan babu dalili babu aya a at-taura babu aya a injila da za su iya kawowa su kare wannan magana da suke fada tsabar san rai ne tsantsa daga duk wanda ya dauki addini yana hukunci da san rai a addini cewa mu ne kaza suwana kaza ne suwana kaza ba tare da dalili ba na shari'a ko wannan yayi kamanceceniya da yahudawa yayi kamanceceniya da nasara a wannan babu shine isdarul ahkam an hawan wal asabiyya kawai san rai da kuma me ake cewa da kuma ra'ayin riƙau da san kai ya sa ka rinƙa ma mutane hukunci da ba ka da dalili daga Allah ko manzon Allah shi yasa daga cikin hukunce-hukunce mafi haɗari shine akwai hukunci da kafirci a kan al'umma cewa wani kafiri ne wannan hukuncin Allah ne da manzon Allah babu wanda yake da wannan ahaliyar wanda Allah ya kafirta shi kafiri ne wanda manzon Allah ya kafirta shi kafiri ne amma dorawa akan wani ba tare da dalili ba to wannan yana daga cikin nau'i na koyi da yahudawa ana kafirta aiki cewa yin kaza kafirci ne wannan kafirta aiki ne saboda dalili ya tabbata yin kaza kafirci ne amma kafirta ne aiki daban dole sai mun bambanta tsakanin kafirta aiki duk wanda yayi kaza duk wanda yaje kabari kaza yayi kaza a kabari wannan aikin kafirci ne to wanda da yaje yayi fa yanzu shi kafiri ne ko ba kafiri bane to wannan yana buƙatar shurutut takfir da mawani'ut takfir sharuddan da sai sun cika ake iya kafirta mutum akwai kuma mawani wanda su kuma ko sharuddan sun cika idan aka samu waɗannan mawani din su kuma za su hana a kafirta mutum to sai ta kalli shurut ta kalli mawani sannan kuma sai an nemi wanda ya cancanta a matakin ijtihadi ya iya yin ijtihadi ya dora wannan kafircin akan mutum ba kowa ne zai iya yin wannan hukuncin ba walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ahlul istinbat ahlul ijtihadi wal istinbat a cikin malamai su ne suke iya yin wannan aikin su tabbatar da wane ya kafirta amma karatun ka bai je ko ina ba kai a tsiya karatun baka kai matsayin ijtihadi ba ma ballantana ka kai matsayin ahlul istinbat a cikin mujtahidun ballantana kai hukunci akan wayannan masail din masu hadari a cikin al'umma to ka tsaya iya matsayin da Allah ya aje ka ba wanda zai kama ka yace me yasa baka cewa na kafiri bane za kama ka akan wannan amma za a kama ka me yasa kace wa na kafiri ne sai ka ba da dalili sai ka ba da hujja ranar alkiyama za ka tsallake daga kowa ya tsaya a matsayin shi da Allah ya aje shi yayi kokarin kubutar da kanshi tukunna daga azabar Allah yayi kokarin hawa hanya madaidaiciya a karan kanshi tukunna kafin ya koma ya waiwayi wasu da hukunci a kansu kai din karan kanka kai ne abin tambaya a gaban Allah sai an fara tambaya akan ka tukunna kafin magana akan wani to kai kokari ka tsarkake kanka ka gyara kanka ka inganta kanka tukunna kafin ka tsallaka zuwa ga wani domin kafin ka gama inganta kanka din ma wata kila rayuwar taka ta kare shikenan sai ka kukuta akan hanya ta gyara da neman hanya madaidaiciya wannan ayoyin duka suna nuna mana wayannan mas'aloli masu matukar muhimmanci wanda ya kamata mutum ya fadaka da su ba Allah kawai yana ba mu labarin Yahudawa da Nasara mu ji mu wuce bane Allah yana ba mu labari ne a matsayin littafin na wahayin mu ne mu kuma mu dauki darasin da zamu iya dauka a ciki to wannan shine abinda kadan daga cikin abubuwan da wannan aya ta kunsa kuma wannan zai zama shine karshen darasin mu na wannan shekara insha Allah ta'ala zamu tsaya anan idan Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa sai mu dora daga kan aya ta 114 kamar yadda muka faɗa a farko suratul baqara gaba ɗayan ta mawdu'in da take magana akai shine kadaita Allah da bauta mun ji duka abubuwan da aka dauko tun daga farkon ta ta kasa mana mutane akan bautar Allah zuwa gida uku sure masu taqawa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sannan sai kafirai tsantsa innal ladina kafaru sawa'un alaihim sannan sai munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin da haka a cikin bauta dole dayan bi ukun nan za ka samu kanka a ciki ko ka zama cikin mu'minai ko ka zama cikin kafirai ko ka zama cikin munafikai wannan shine kashe-kashen da Allah ya raba mutane a ubudiyya daga nan sai aka kawo mana asalin tarihin fara bauta ta dan adam da aljanu shine magana akan halittar annabi adam wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa aka ba mu umarnin farko da aka fara ba iblis da umarnin da aka ba annabi adam na hani da bishiya da kuma ubudiyyar da aka dora musu ta wannan lokacin da yadda wannan matsalar ubudiyyar ta haifar da dawowar mu duniya gaba ɗayan mu aka kuma dora mana bautar da ake so mu ci gaba da yi a duniya wanda ya bi hanyar bautar ta daidai zai koma inda aka fito wanda kuma bai bi daidai ba zai koma wani gidan daban daga nan sai Allah ya fara ba mu labarin bauta masu mutane da suka kangare ma bautar Allah idan mutane kashi biyu ne akwai wanda suka kangare ma bautar Allah akwai kuma wanda suka bi bautar Allah sai aka dauki misalin na waɗanda suka kangare shine tun daga can Allah yake ta ba mu waɗannan labaran na bani Isra'ila har nan dinnan duka kissa ne akan waɗanda suka kibin hanyar bautar ta gaskiya sai an gama da wannan ne sai a zo a ba mu labarin waɗanda suka bi bauta ta gaskiya su kuma ga misalin su ga labaran su وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أبام إسر النبي إبراهيم دا يد يبا الله يميك ويا دا بوتر الله دا غنان سي أغم بغنى أكل لابارينا متاني دا أكم بوتا سي كما أشيك ونباب وان دي كي دا علاق آدى بوتا وان دا ديك ينا نونا من سورة البقرة أهاتا تكيب أبتيني بايا ربوا isso shine da duk wani labarin da zai zuwa yana da alaka ne da mas'alar ubudiyya din da bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai haka muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abinda muka ji abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana amin Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya zama ceto gare mu duniya da lahira. Allah ya fahimtar da mu ma'anonin Al-Qur'ani kuma ya ba mu ikon aiki da abinda ayoyin suke dauke da su. Allah kuma ya tashe mu tare da ma'abuta Al-Qur'ani a ranar al-kiyama tare da tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa da shahidai da siddiqai da sauran waɗanda suka yi shahada akan ɗaukaka addinin Allah. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, ya zaunar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya lafiya, ya kare mu daga duk wani sharri da bala'i da yake fuskantar al'umman musulmi a waje ko a cikin gida da kuma ko ina a duniya gaba ɗaya. Allah ya taimake mu, ya shiryar da mu, ya shiryar da shugabannin mu, ya zaunar da ƙasar mu lafiya, ya inganta mana ƙasar mu da abin da ba ta da kuma inganta mana shugabannin mu, ya ba mu jagorai. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Am ba a rifiku to
kamar da ka zo na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. وأنهم تفسير يودي كما يدي مالي يزباتر يوني رانا تتأشياء وأنهم تتأشياء رمضان سبو دهاتا باتارا باتن يوكا تيبا أتقعيشي باتارا باتن يوكا تيبا أتقعيشي منسان wannan wata akwai abubuwa ayyuka da aka gabatar a wannan masallaci. Na daga ciki shine aikin upgrading solar, wato karfafa batirin da ake da shi a ƙasa na solar, wanda yake an nemi naira miliyan 2,150. To alhamdulillah ana kikitaka wajen tara wannan kuɗi, sai aka sami bayan Allah ajiya sun turo da miliyan 2,200, bayan kuma dama an kusan kai ga gaci. So saboda haka ana kan wannan gaban, dama an so a shiga gaba na biyu, shine abin da ya shafi kwanan masallaci, rufin masallaci. Aikin solar da ake yi a sama, tattaka kwanan da ake yi, sai ya zamanto kwanan ya samu illa. To dama da zaran damuna ya sauka, ruwa zai sauka kan wannan POP din, kuma Allah da ikon shi sai ya kawo ruwa shekaran jiya kenan. To wannan ruwa sai ya taba wannan, har ma ruwa ya zuba a cikin masallaci. To sai ya zama shi ma aiki ne na gaggawa. Saboda haka an yi estimate abubuwan da za a kashe gabaki daya 481. Alhamdulillah sai aka samu bawan Allah a wannan unguwa tamu, kuma a cikin kwamitin masallacin memba na kwamiti ya ba da wannan kuɗi a ranar da aka tattauna shekaran jiya. Saboda haka aikin zai gudana ne bayan wancan aiki da ake gani da can wajen kofar shiga office ɗin malam. Wannan aiki shi kuma an yi tunanin cewa me ko aika hawa saman kwano, ana aikin solar ko wani aiki da sauransu, a mai da su can kawai su zama rumfa, za a iya ma parking mota a wurin. Saboda haka aka ɗauki wancan aiki, shi ma kusan aiki ne na kusan 400,000, shi ma dai a cikin asusun na masallacin waɗanda kuka tara, wannan shi ma aka ɗauka aka ci gaba da wannan aiki. Saboda haka ana sa rai gobe za a kammala shi, a ciro wannan solar panel suna a mai da su can, sannan kuma aikin kwanan shi ma a ci gaba da yin shi. Shi kuma batir ɗin tun da har an samu kuɗin, shi ma ga shi nan yanzu in Allah ta yi gobe za a kawo batir, ya zama an samu batira guda biyu kenan. Ana kan haka kuma Siti Usman Musa shugaba sai ya kawo akwai janareto babba a gidan shi, wanda tun da suka aka tare a gidan yanzu suna kwana da janareto, sai ya zo yake to ya kamata a zo a janyo wutan zuwa nan. Alhamdulillah jiya an janyo wutan ya zo nan, wanda yake a masallaci ya shaida a wuta tun da aka kunna shi har ƙarfe 6 da safe. To wannan shi ma ci gaba ne. Sannan kuma ɓangaren masallacin mata, dama sita ɗaya ne aka cire daga nan cikin masallaci aka kai can, yanzu shi ma ya ba da sita guda uku za a sa musu a can. Duka dai Siti Usman Musa shugaba, Allah Ubangiji ya sa ma kowa da alkhairi. Sannan sai ɓangaren intikafi su ma, akwai ɓangaren masallacin mata har ila yau, saboda masallacin akwai ayyuka da ba a ƙarasa ba. To a cikin wannan aikin akwai ɓangaren bayansu, ba a kammala shi ba. ɗauki don da ya sani ya san mata a masallacin suna ɗan kama rabawa ne da sauransu wajen neman bayi saboda haka yanzu insha Allah shi ma za a yi aikin ɓangaren bayin nasu domin su ci gaba da amfani da bayinsu a can ba tare da mu'amala da maza ba ko kuma ma a gan su san za su shiga ko za su fita sai kuma ɓangaren bayin masallacin gaba ɗaya sosawai ɗin shi ma dai yana da matsala sosawai na cika duk kusan wata bayan wata biyu wata uku sai an kashe wajen 40,000 da wani abu shi ma dai aikin gashi nan ɗan itikafi sun sa shi a gaba kuma alhamdulillahi aikin zai ci kusan 250,000 yanzu haka sun tara 500,000 za a yi wannan aiki Allah Ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi wannan aiki na masallaci baya tsarewa kamar aiki ne na gidanka kullum maintenance kula da gida dole ne sai ka dinga kula da shi ba tana wannan babban wuri haka saboda haka Allah ya saka ma kowa da alkhairi sannan ba tare da bata lokaci ba bari in gabatar da sakatare shi ma ya dan gabatar da jawabai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sauran kudurorin muna da kai da Allah ya dafa mana liman da jagora sannan abu guje kuma akwai tafiya da malamin wuri akwai kwamfutar ke kenan muna da kowa ba ta alkhairi Allah ya sada mu da alkhairinsa ya sa mu ga tafsiri da shekara mai zuwa da wasu masu yawa Allah ya dace da mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Ya zaka ka. An ja lokaci sosai.